Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kan mita 60, mita 41, mita 31 da kuma kan mita 25. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon muryar Amurka na VOA Africa kan mita 102.5 a Dangon FM ko kuma ta gidajen rediyon Amfani Sarauniya Nomad Fara'a da Lol da kuma Niyya. Ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan yin lafiya. Gwamnatin jihar Bauchi ta mika kukar ta ga hukumar EFCC kan abin da ta kira wawure kudaden da aka yi a gwamnatin PDP ta Isai Guda wadda ta shude. Jami'an tsohuwar gwamnatin sun ce gwamnan ne yanzu ya fara da binciko kwangilar sayan motocin ƙananan hukumomi da aka bashi a tsohuwar gwamnatin. Kamar yadda muka saba kowane dare Asabar kuma muna tafa da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan arewa, yanzu ga labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran. Mako guda kafin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka, an fara zanga-zanga a Washington na jan hankali kan batutuwa daban-daban. Reverend Al Sharpton ya jagoranci wata zanga-zanga da taken ba gudu ba ja da baya. Ƙungiyar ta buga a shafinta na intanet cewa masu wannan zanga-zanga suna fafutukar kare haƙƙin bil'adama da 'yancin kada ƙuri'a ga dukkan waɗanda aka bari baya, da samar da tsarin kiwon lafiya ga dukkan Amurkawa, da kuma wato dama irin ta bai daya yana kan gaba da kowace fafutukar siyasa da muke shiga. Ta kara da cewa kungiyoyi suna zuwa suna wucewa, zabe na zuwa yana wucewa, amma waɗansu al'amura ba sa sakewa kuma ba a lallaba su. An yi wannan jerin gwanan ne a ƙarshen makon hutun tunawa da Dr. Martin Luther King Jr., wanda ya yi gwagwarmayar kawo ƙarshen wariyar launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama tsakanin shekara ta 1950 zuwa 1960. Wata ƙungiya kuma da taken zanga-zanga muna nan daram, da ke goyon bayan shige da fice da kuma 'yancin 'yan tsiraru, ta yi gangami a wata majami'a da ke nan birnin Washington. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi jawabinsa na mako-mako na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa, inda ya gode wa Amurkawa domin taimaka masa ya zama managarcin shugaban ƙasa da kuma mutumin nagari. A jawabin nasa, shugaba Obama ya ce wannan makon na tafi Chicago domin gabatar da jawabina na bankwana ga ƙasa, kamar yadda shugabannin da suka gabace ni suka yi. Dama ce ta miƙa godiya ko da ra'ayoyinmu ya zo ɗaya ko babu. Amurkawa da ke zaune a ɗakunansu, da waɗanda ke makarantu, da gonaki, da masana'antu, da teburan cin abincin yamma, da sojoji da ke bakin daga, su ne suka taimaka mani na yi gaskiya, suka tsuma ni, suka bani ƙarfin gwiwa gabatar da aikina. Na koya daga gare ku kullum, kun taimake ni na zama shugaban ƙasa na gari da kuma mutum na gari. A cikin shekaru 8 da suka shige, na ga amfanin naciya da kuma begen kyakkyawan makoman Amurkawa. Na ga yadda makwabta ke taimakawa juna yayin da muke ƙoƙarin ceto tattalin arzikin. Shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas ya yi gargaɗi yau Asabar cewa maida ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus, kamar yadda shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi alkawali a lokacin yaƙin neman zaɓe, ba zai maida hannun agogo baya a yunkurin wanzar da zaman lafiya. Wannan alkawalin da ake takaddama a kai zai sauya tsarin Amurka a baya da kuma na galibin al'ummomin ƙasa da ƙasa a kan birnin Kudus da Isra'ila da kuma yankin Falasɗinawa suke ɗauka a matsayin babban birninsu. Dukkan Amurkawa da kuma arzikinmu. Wato, cibiya mai zaman kanta ta tsohon shugaban ƙasa Amurka Jimmy Carter da ke Atlanta, jihar Georgia, ita ce kan gaba a duniya a yaƙi da cutar kurkunu. a lokacin da tsohon shugaban ƙasa ya sanar da cewa yana da cutar sankara a watan Agusta shekara ta 2015. Ya bayyana babban burinsa, inda ya ce, ina begen ganin tsutsar kurkunu ta ƙarshe ta riga ni mutuwa. Miliyoyin mutane sun yi fama da cutar kurkunu a ƙasashe 21 na duniya. A shekara ta 2016, ƙasashe uku ne suke fama da cutar kurkunu: Sudan ta Kudu, Ethiopia da Chadi. Mali, ƙasa ta hudu, tana da masu fama da cutar a shekara ta 2015, amma karan farko yanzu haka babu mai ɗauke da wannan cutar. Wannan na nufin an sami daƙile cutar da kashi 25 cikin 100 a ƙasashen da suke ɗauke da wannan cuta, yayin da yanzu hankali ya koma wajen maganin cuta a ƙarshe. Har yanzu an sami waɗanda ke ɗauke da ita, adadin da ake fama da shi ya ƙaru. Wata ƙungiya da ke sa ido kan lamura a Siriya ta ce mayakan IS sun kai hari a yankunan da ke ƙarƙashin ikon gwamnati a birnin Deir ez-Zor. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke da cibiya a Burtaniya ta bada rahoton fashe-fashen nakiyoyi a birnin da ke gabashin Agumuzin da ya yi zafi. Ƙungiyar ta bada labarin cewa sama da mutane 30 sun mutu a faɗan da suka haɗa da mayakan IS 20 da kuma na gwamnati 12. Jami'ai sun ce gwamnatin Siriya ta yi amfani da jiragen yaƙi wajen shawo kan mayakan. Ƙungiyar IS tana iko da galibin lardin Deir ez-Zor, sai dai da karin gwamnati ke iko da babban birnin lardin.
Labaran duniyar kenan aka saurara. Tumadala, gwamnatin jam'iyyar APC a jihar Bauchi ta miƙa hukumar EFCC ƙorafin cewar tsohuwar gwamnatin PDP da ta shuɗe ta sace dubban miliyoyin nairori, don haka abin mata kali. Wakilin Abdulwahab Muhammad ya ji ta bakin ɓangarorin guda biyu.
Da yake ganawa da manema labarai, kwamishinan shari'a na jihar Bauchi Ibrahim Yakubu Umar ya ce an bankaɗo almundahanan da gwamnatin Malam Isa Yuguda ta tafka ne bayan kafa kwamitin ƙwararru domin su tantance ayyukan da gwamnatin ke kirarin cewa ta gudanar. Sannan ya ce mutanen da za su gurfana gaban hukumar EFCC ɗin sun hada da shi tsohon gwamna da sakataren gwamnati da kuma sauran wasu makarabansa.
Akwai kwamishinoni, akwai shi sakataren gwamnati, akwai shi mai girma tsohon gwamna, akwai gasunan dai mutane daban-daban, ma'aikatan gwamnati ne da 'yan kwangila iri-iri da na kamfani da na duk dai gasunan duk suna ci. Wanda duk zargi ya tabbata da hujjojin da duk za mu duba, muka tabbatar akwai zargi a kan shi mai ƙarfi, ko shi wane ne ya jira kiran mu.
Shi ma a wata ganawa da manema labarai, shugaban jam'iyyar PDP shirin arewacin Bauchi kuma tsohon ɗan majalisar wakilai ta tarayya Honorable Abdulrazak Nuhu Zaki ya ce batun ta'asar da gwamnatin Muhammad Abdullahi Abubakar ke zargin an tafka shi ma na daga cikin waɗanda suka amfana, domin an bashi kwangilar sayo motoci.
Ka gaya wa shi wanda ya bankaɗo da shi a ciki MN kwangilar motoci na local government ɗinmu, mu ciyamomin local government, shi ya sayo motocin nan, shi muka bashi kwangila da namu da na mataimakanmu duk yana ciki. Me yasa ba su sa a ciki ba? Ni ina faɗa mata an bashi kwangila, shi ma yana cikin wanda suka yi ta'asa a ciki. In ta'asa aka yi, yana cikin wanda suka yi ta'asa. Ba wani ta'asa da aka yi. Idan an yi ta'asa, me yasa bai sa kansa cewa ya yi ta'asa ba? Mutahumara, ai za a zo a ga abin da aka yi. Idan ka duba, ya ce an yi aikin hanya da ya taso daga kirfi zuwa daga alƙaleri zuwa futuk. Yana zargin cewa an yi aikin ne wai ko an yi irin gizo ne ko kuma an yi to of substandard. Ya ce an yi aikin hanya da ta taso daga karamar hukumar Ningi zuwa Bura, wata sama da kilomita 100. Yana cewa yes, an yi aikin, amma ko an yi irin gizo ne ko kuma ya zama to aikin an yi substandard. Haka dai duk ku kansa ta san zuciyarsa daidai yake fada. So muke magana sa.
Abdulwahab Muhammad, mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ta gaida Abdulwahab Muhammad, kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A halin yanzu ga Juma Ali da shirin nan na tsintsiya.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya, babu wani.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na tsintsiya madaurin ki daya da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki da kuma yadda za a fahimci juna tsakanin al'umma. Za mu tuna baya lokacin da dan masanin Kano tsohon jakadan Najeriya na dindindin a Majalisar Dinkin Duniya Alhaji Yusuf Metamasile ya ce
shugabannin Najeriya a lokacin duk da bambancin siyasar su da bambancin addini da kabila da tije ne masu mutunci waɗanda suka shiga siyasa dan su bayar ba dan a ba su ba dan su bauta ba dan a bauta musu ba waɗannan da tije sunan da azukwe sa walawo su sardauna su tafa a balewa kuma masu biye musu su mala Aminu Kano da su tarka a kowane lokaci a shirye suke su hada kai da juna dan ciyar da kasar gaba suna mutunta juna duk da bambance-bambancen su.
Alhaji Yusuf Metamasile dan masanin Kano wanda kuma shine tsohon jakadan Najeriya na dindindin a Majalisar Dinkin Duniya kenan akan irin zaman mutunta juna da aka yi tsakanin shugabanni a da al'amarin da ya taimakawa a dorewar zaman lafiya tsakanin al'umma.
Tsintsiya madaurin ki daya babu wani Hausa Yarbawa da Ibo ba mu rabe ba. Tsintsiya madaurin ki daya babu wani Hausa Yarbawa da Ibo ba mu rabe ba.
Kun fara jin tsokacin dan masanin Kano Alhaji Yusuf Metamasile akan yadda da ake mutunta juna domin ci gaban Najeriya ba tare da la'akari da addini ko kabila ba a wata hira da na taba yi da shi. To haka kuma dan masani ya yi bayanin cewa
wato a wannan lokacin Najeriya tana zaune lafiya ba cewa ne babu wasu tashin hankali ba akwai su amma saboda wannan aqida ta su ta kaunar Najeriya fiye da kaunar kansu abin da ya taso sai su danne su dubi kasar ganni abin su dubi kasar su dubi mutuncin kasar an yi wannan a wannan lokacin.
To kana ganin za a sake
Najeriya tana zama tana zaune lafiya akwai mutunci akwai girmamawa akwai karancin rashawa da cin hanci da sauran su.
To su kuma jama'a ya suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya? Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori ya ji mana ra'ayin wasu akan yadda suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya kamar haka.
Amina Suleiman, to gaskiya zan ce kishin juna idan muna da kishi na cewa okay ni yar Najeriya ce shi ma dan Najeriya ne ina ganda kuma son juna zai gaskiya za samu zaman lafiya ta wannan hanyar kuma idan muna zaune wuri daya haka ko dai duk inda dai muka samu kanmu mu kasance masu yin maganar zaman lafiya tsakanin mu domin idan har zan gan cewa ni yare kaza ce ko kuma wancan yaren sa ma kaza ne ko kuma a mu ba daga yare daya muke ba ko kuma addinin mu ba daya ba nan fa babanci ya fara shigowa dan a haka suka gan kuma idan aka fara magana addini wannan ya shigo da nasa wannan ya shigo da nasa daga baya kuma ai ya samu bacin rai kaga kuma wani abu zai iya faruwa daga nan kawai dai idan dai za a magana akan zaman lafiya kawai mu yi kishin juna da kuma kasar tamu mu kasance mu gan idan inyamuri ya zo na ya gan bai rabe kamar dan uwarsa sannan kuma idan yar Ibira ko yar Hausa ko yar Yoruba ta zauna kawai dai a so juna mu dunkule wuri daya an ce tsintsiya madaurinsa daya ko yaya ne to haka dai to mu zama masu kishin junanmu mu san kuma idan ina son ka kai ma kana so na bai da zaka yi ka neme ni da abu marasa kyau zaka so ka ganni cikin walwala cikin jin dadi haka ina cikin farin ciki da haka gaskiya za iya samun zama lafiya mu daina kin juna.
Sunana Anas Abba. To kawai gwamnati ta ware mutane ta ware hukuma da guda wacce za ta dinga fadakar da al'umma yadda kowa zai yadda da wannan kasar ta wace ko wannan jahar ta wace ko wannan addinin na wani bai yadda i cutar da wani ba bai yadda in zaluntar da wani ba ko musulmi ko kirista dan haka gwamnatocin kananan hukumomi da na jaha da na da tarayya su zo su yi wani abu guda ɗaya wanda za a dinga wayar da kan mutane da ilmantar da mutane akan tashe-tashen hankula ba abu bane wanda ya taba kai wata kasa ake sha'awata kullum musifa ake fadawa a fito da malaman addini na gaske ba malaman addini da zasu fake da addini su ma su dinga hassasa rigima ba a fito da malaman addini su dinga fadakar da mutane sannan kuma in mutun yayi abin a tabbatar da cewar an same shi da hannu dumu-dumu a kai shi gaban shari'a da hukumomin da abin ya shafa a hukunta shi kowa iji ko daga ina ya fito kuma ko dan waye domin irin wannan abubuwan suna faruwa ga inna mutun ya fito ko dan basarake ko dan malami ko dan wani mai mulki sai izo ya hassasa fitina a unguwa ko a local gamban ko a ja saboda dan wane ne sai son zuciya isa a kima sa hukuncin da ya kamata aimar gwamnati ta tsaya ta tabbatar da duk wanda aka same shi da hannu wajen hassasa rasa rayuka ko dukiyoyin al'umma dan biyan bukatar sa a kai shi kotu a yi masa hukunci dan na gaba kamar yadda ake a sauran kasashen duniya irin su China da sauran kasashen duniya su American su Germany da sauran kasashen duniya da suka ci gaba a yi masa hukunci daidai da abin da
sunana Muktar Dahir riga cikin a fahimta ta abin da zai kawo mafita ko kuma abin da zai kawo maslaha akan irin waɗannan rikice-rikice na addini ko na kabilanci ko kuma duk wani rikici mai alaka da irin wannan abu ɗaya ne za a bi musulmi ya tsaya a matsayinsa na musulmi ba zai kare taba addinin Christianity kare taba abin bautan Christianity haka su ma kristoci su tsaya a matsayinsu na kristoci kar su taba addinin musulunci kar su taba kuma abin bautan musulmi sannan kai kana aqida iri kaza ka tsaya a matsayinka na aqidanka kar ka taba wancan mai aqida shi ma kai ya taba naka kowa ya rika girmama addinin juna kowa kuma ya rika girmama aqidar juna
sunana Ibrahim Idris Gabari daga Kano ni dai a ra'ayina wannan abubuwa da suke faruwa tsakanin kabilu daban-daban magana ta gaskiya kamata a ce musulmi ya tsaya a musulminsa biye rabi ya tsaya a kabilarsa haka in ya muri da shawaransu Allah ya tattara mu guri guda sakamakon irin wannan gwaramar da ake yi yau ka ji wannan gari ana fada da kabila kaza wannan gari ana fada da kabila kaza da me za a ji kuma duk inda ka sani sai an samu musulmi sai an samu kabilu daban-daban kuma ubangiji shi halicce mu shi ya hada mu guri guda ya kamata a ce shugabanni su tsaya kai da fata a wannan abubuwan da suke faruwa a ƙasa Najeriya magana ta gaskiya banda bangaranci mu musulmi mu tsaya a musulmanmu mu haka kirista kowa ya tsaya a matsayinsa na kirista sakamakon me dole watar ma ya mutu tare da su dole za kai suna ko daurin aure in ya muri zai zo bai rabe zai zo kai ma haka kuna cinikayya da shi dole ka ziyarce shi
assalamu alaikum sunana Alhaji Ibrahim Faragai daga nan Kano kowace kabila magana ake ta Najeriya da Bahaushe da Inyamuri da kowanne irin ma yare kake kuma kowanne irin ma addini kake magana kake ta Najeriya in dai Najeriya muke magana ce ta mahadu kokarin ciyar da kasar mu gaba babu wani bangaranci da kabilanci da bambancin yare da bambancin addini mahadu mu san me za a yi a gina Najeriya waɗannan shugabanni namu su daina gwara kanmu ana cewa wani kaza wani menene kaza da kaza ana kokarin sai sun sa ana fada na kabilanci ko wani bangaranci ba daidai bane mahadu mu gane su mu fahimce su musan me suke yi kar mu yadda su dinga kokarin hada mai rigingimu da fitintunu na siyasa siyasa daban Najeriya daban kamata yi mai kokarin mu gina kasar mu Najeriya
Najeriya din kan juna da rai da rana shi za mu sa gaba ba zan canta ka da mabu siya mu da wurin kiraya babu wari
abinda ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a tuna fa ba tare da zaman lafiya ba kasa ba za ta ci gaba ba kuma kowa zai dandana a huta lafiya
madalla gaida jummai masu sauraro ga Ibrahim ka almasi da zauren dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullun ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
kungiyar kwato matan Chibok a gangamin cika kwana 2000 tun sace matan, inda ƴan sanda suka datsa hanyar da ta hana kungiyar shiga fadar shugaban Najeriya. Kakakin kungiyar Imam Shehu ya ce sun yi ta'ajjabin yadda sojoji suka wargaza dajin Sambisa ba tare da samun matan Chibok ba.
Ina batun cewa an je Kam Zero, to akai ƴan jarida Kam Zero mana, inda gaske ne an dauki Kam Zero.
Brigadier General Jafaru Isa mai ritaya yana da kwarin gwiwar gano sauran matan da nuna shekau na farafa ganda ne kawai.
Magana surutu ko ina zai iya buya ko a cikin daki ma ko a bayan wani gida zai iya shi a cikin dajin Zangi zai ke. Wannan ba yana da haka din bane kenan.
Majalisar dattawa ta sauke shugaban masu rinjaye Ali Indume da na Amin Lawan ya mai gurbi. Nick Dazano hukumar zabe ya ce za su kara yawan mazabu a jadawalin zabe na shekara biyar.
Shekaru 19 da suka wuce aka kaga cibiyoyi 120 ba sake kaga wayansu ba.
Daidai lokacin da shugaba Buhari ke jagorantar maslahar demokradiya ga batun shugabancin Gambia, Allah ya yi wa tsohon gwamnan Neja Injiniya Abdulkadir Kore rasuwa. Nasiru da Malika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin jarawan jihar Filato Agom Azere, Rabaran Dr. Isaac Wakili, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da mai martaba sarkin birnin Gwari a jihar Kaduna, Malam Zubair Jibrin mai gwari na biyu. Ga mai martaba mai gwari na biyu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum ƴan uwana mutanen arewa. Kamar yadda duk wani mai hankali ya sani, cikin ikon Allah, Allah ya mana zabi, muna fata mu mabiya mu sani cewa a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi, ya san komi, zai iya komi kuma. Sai dai kawai gurgurdan abin da Allah ya ba mu iko zai yi, musamman shugabanci. Muna kira ga jama'ar mu, musamman waɗanda suke jin su suka zabi waɗannan shugabanni, su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba. Don kowa na da bukatarsa, amma dai gurgurdo muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata mu mutane. Mun kuma mu yi hakuri da su gurgurdo, inda muka ga ba daidai ba mu ga musu. Su sani cewa shugabanci na Allah ne. Amma muna kira ga shugabannin kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane a musguna musu ko a ba su tsoro ko a firgita su. Muna fata duk abin da za a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah. Muna kira ga al'ummarmu musamman arewa nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya. Muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara 23 da suka shige da na zo kan wannan irin aiki, na faɗa ma Fulani cewa wata rana fa kaiwa da komai wanda suke yi, wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu, wata rana fa ba zai yiwu ba. Mutane ƙaruwa suke, kuma suna buƙatar gidaje, suna buƙatar gonaki. To muna so su sani har yanzu maganar nan tana nan yadda take. Ya kamata ne mu yi haƙuri da juna. In ta kama ma ya kamata Fulani su samu gurin zama na dindindin, yadda duk sauran ake a duk ƙasashen duniya. Fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu. Wannan tafiya kaiwa da komawa ɗin har a yi ta rikici kan burtali, ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba, a zanna lafiya. Su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a, ya kamata su bari, domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai. To kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma. Muna fata dukan Najeriya Allah ba mu zaman lafiya, shugabanninmu Allah ya ba su tsoron Allah, Allah ya sa su yi adalci gare mu, Allah ya musu jagoranci. Mun gode ƙwarai da gaske, Allah ya ba mu zaman lafiya.
Shi ma Agom Azare ya ce adalci da haƙuri ne mafita.
Da farko na muna da godiya saboda wannan zarafi, zan dauki wannan zarafi ne gargaji da mu yi da zaman lafiya. Saboda haka ina ba da shawara cewa mu koma mu duba yaya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya, wani hanya za a bi, a yi zama da juna, mu dubi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yanda ake canjanta mu, shi kenan sai mu tafiya. Mun duba lokacin su sadauna kamar da na faɗa, su yi magana da murya biya da cikin kauna, wanda bai ce ni fa yarbi ni in yamuri ko meye ba. Duka mu yan Najeriya ne, duka mu yan jihar Arewa, dukkan mu yan plateau ne, ko kai waye iri yare ko firom bayari anaguta angas lantan da shandam da sauransu suka. Allah ya aje mu yi zaman tarayya, da Allah baya son mu yi zaman tarayya da ya raba mu, yana da wannan iko amma ya hada mu. Allah ina roƙo mu koma mu wannan zaman lafiya. Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yanda muke fito. amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci moreta ba. Idan akwai zaman lafiya, ai kaga kowa zai samu abinda Allah ya bashi iko samuwa ba tare da wata tanzoma ba. Saboda haka mu koyi yanda za mu zama tarayya da juna a gini sun rai. Allah yana da ya tilasa mu bi a gini da amma bai haka ba, ya ba kowa kalla bina za ba. Amma kuma ga hakilori inda ka bi inda zaka bi da su nan. Domin haka yanwa bari mu manta da bambanci ba, mu dinga ta kashe juna. Ba zai biya mana bukata mu tabbata ba. A rana da karshe kowa zai je ba da lissafi kansa a gaban Ubangiji. Abinda ka yi ko da kyau ko bato. Domin haka amma dai na baban sarki da kuma pastor wanda an train nawa na san littafi mai sarki, na san maganar Allah. Ina gaggada da mutane cewa rana da karshe ba akwai shari'a. Kowa zai ba da lissafi na kuɗi. Kaman yanda littafin Romawa ya ce, da mun san irin shirin da Allah ya mu a kan shirin da ya mana a kan ya fi zaman da muke da shi ne zai zama daɗi. Mu koya yanda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya yi ma kowa. Manta da babban shi musamman ina koma Plateau State da ana zaman tarayya tsakanin Bayari da Biram da Anambra. An waye gari sai aka suka waɗansu ra'ayi barkatai. Ya zama to muna kallon juna kaman kare da damisa. Wannan ba zai fice mu ba. Bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zaman tare, domin development ne. Ina roko mu manta da bambanci, mu yi zaman tarayya, mu ci moriyar kasar mu inda Allah ya ajiye. Nan kuma biye da haka zan roka, zan kuma ba da shawara, mu shugabanni idan talakawa sun ga mu shugabanni mu kada kai wane ne zai tada wani. Amma mu shugabanni Allah ya ba mu alaki merikin jama'a. Idan mun hada kai kaman a ce ni sarkin Jarawa ga sarkin Durin ga sarkin Anaguda ga sarkin Gas, an ga mu muna cikanya muna zaman tarayya, ai na baya dole su bi bayan mu. Ni kaga tanzoma shi ga to shugabanni ne, ba su rungumi juna ba. Mu ne alamu, mu ne ambassador na Allah. Allah ba zai sauka yayi mulki anan ba, ya kam ina yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamalinsa. Domin haka ina roka da babban murya, mu dubi Allah, mu dubi rayuwar mu, mu dubi abinda shari'an Allah zai nan gaba. Menene zan yi domin in samu wannan salama? Menene zan yi domin na baya su ci daɗi? Domin haka yanwa na roko mu manta da bambance-bambance, mu rungumi juna. Nan ne na bayan mu za su yi koyi, nan ne za mu kawar da irin zunubin da yana tsakanin mu. Abun yana hannun mu, ba gwamnati ba ne. Idan mun yarda cewa za mu yi zaman tare, ba abin da zai hana mu. Amma idan ba mu yarda ba, wani babban abin da nake gani da kuskure da muna yi cewa idan an taba mutum sai ke sai ya rama. Game da sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karuwa. Amma idan aka yi shi ka yi hakuri, wankan ya yi hakuri, za mu ci gaba da tafiya. Voice of
America. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sashi na zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim, masu sauraro kafin mu karkare ga takardun labaran duniya.
Mako guda kafin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka, an fara zanga-zanga a Washington na jan hankali kan batutuwa daban-daban. Reverend Al Sharpton ya jagoranci wata zanga-zanga da taken ba gudu ba ja da baya. Kungiyar ta buga a shafinta na intanet cewa masu wannan zanga-zangar suna fafatukar kare haƙƙin bil'adama da 'yancin kaɗa ƙuri'a ga dukkan waɗanda aka bari baya, da samar da tsarin kiwon lafiya ga dukkan Amurkawa, da kuma dama irin ta bai ɗaya yana kan gaba da kowace fafatukar siyasa da muke shiga. Ta ƙara da cewa ƙungiyoyi suna zuwa suna wucewa, zaɓe yana zuwa yana wucewa, amma waɗansu al'amura ba sa sakewa. Wata ƙungiya kuma da take zanga-zanga da taken muna nan daram, da ke goyon bayan shige da fice da kuma 'yancin 'yan tsirarru, ta yi gangami a wata majami'a da ke nan birnin Washington. Shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas ya yi gargaɗi yau Asabar cewa mai da ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus, kamar yadda shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi alkawali lokacin yaƙin neman zaɓensa, zai mai da hannun agogo baya a yunƙurin wanzar da zaman lafiya. Wannan alkawalin da ake takaddama a kai zai sauya tsarin Amurka a baya da kuma na galibin al'ummomin ƙasa da ƙasa.
To madalla, a gaida Grace. Masu sauraro, da wanda muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau, ana iya ci gaba da sauraronmu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. gobe da safe idan Allah kai mu za mu sake fitowa ta radio da karfe 6 na safiya gobe Najeriya da Niger. Yanzu a madadin Grace Alhera Abdu da CD wato Chibahiro Dudune wanda ya kula da aikin mu na wasu shirye-shirye da ma injiniyar mu malama Zainab Ibrahim Ahmed ne ke cewa mu huta lafiya.